This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkanmu da warhaka. Mahmud Lalo ne tare da Sahaba Ali Imam, muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci, inda za ku ji abin da ake ciki bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwashe yini na farko a ƙasar Kamaru yayin da yake ziyararsa. To kuma kan wannan ziyara ta shugaba Buhari a Kamarun, za ku kira ku bayyana ra'ayinku a yau. Lambar nan dai da ake kira ita ce 2022-2655. Sannan a jamhuriyar Najeriya za ku ji takaddamar da babbar jam'iyya mai adawa ta MNSD ke ciki bayan da aka dage karar shigar da wato ko karar da aka shigar akan wannan takaddama zuwa 23 ga watan Satumba.
Takunkumin yana nan kuma ba su da incin su yi magana sai 23 ga wata na 9 da za a yi zuwa nan wata biyu nan gaba na wannan shekarar da muke ciki.
To za kuma ku ji martanin da bangaren Alaba da Abuba suka mayar, to amma duk sai an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jama'a kasar Afghanistan sun tabbatar da mutuwar shugaban kungiyar Taliban Mullah Umar. Sun faɗa yau Laraba cewa Mullah Umar ya mutu fiye da shekaru biyu da suka wuce a kasar Pakistan. Ya yi fama da matsanancin rashin lafiya a wani asibiti da ke Karachi, kuma ya mutu cikin wani yanayi na shakku, inji Abdulhasib Saddiq, kakakin hukumar leƙen asirin Afghanistan. Kakakin bai yi bayani kan me yasa suke kallon mutuwar Mullah Umar a zaman cikin shakku, ko kuma tun yaushe hukumar take da bayanai dangane da mutuwarsa ba. Hakanan ofishin shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce Umar ya mutu a shekara ta 2013, amma ita kungiyar Taliban ta dage cewa shugaban nata yana nan daram da ransa. A Washington, fadar White House ta shugaban Amurka ta ce akwai alamun rahotannin mutuwar Mullah Umar suna da ƙanshin gaskiya, kuma hukumomin leƙen asirin Amurka suna binciken halin da suka kai ga mutuwarsa.
A yau Laraba, jiragen yakin Turkiya sun fatattaki 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki sau'i bayan da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya ce da wuya ƙasar ta ci gaba da ƙoƙarin sulhu da ƙungiyar 'yan tawayen Kurdawan. Jiragen yakin ƙasar sun kai farmaki kan bukkoki da depo-depo da koguna a yankuna shida, kamar yadda ofishin Prime Minister Ahmed Davutoglu ya yi bayani. Wannan shine farmaki mafi tsanani tun bayan da hukumomin ƙasar a Ankara suka kaddamar da harhare cikin makon jiya kan mayakan sa kan Kurdawa da kuma na ISIS a arewacin Siriya. Iraki ta yi Allah wadai da farmakin na Turkiya, wato da ke kaiwa da jirage, tana mai cewa wannan mummunar matakin zafafa yaƙi ne, kuma hakan farmaki ne kan ɗaucinta. Prime Minister Turkiyan ya kira hare-haren a zaman shiri na yaƙar ta'addanci.
Wakilan Majalisar Dokokin Amurka yau Laraba sun matsa da tambayoyi ga manyan jami'an gwamnatin Amurka domin samun cikakkun bayanai kan yadda za a gudanar da binciken shirye-shiryen nukiliyar Iran a zaman ɓangare na muhimmin yarjejeniyar da aka kulla da ƙasar. A cikin musayar kalamai masu zafi wadda ke nuna fushin Majalisar Dokokin Amurkan dangane da yarjejeniyar, shugaban kwamitin kula da harkokin soja Senata John McCain ya bayyana ɓacin ransa kan rashin baiwa majalisun dokokin Amurka damar tantance yarjejeniyar da hukumar hana yaduwar makaman atomic ta kulla da Iran. Ya ce waɗannan yarjejeniyoyi suna da muhimmanci, inji McCain ɗin. Mun san cewa kan kowace yarjejeniya da ƙasa kamar Iran, matsala tana ƙunshe ne cikin dalla-dalla sharuɗan da aka kulla. Tare da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a gaban kwamitin, har da sakataren tsaron Amurka Ashton Carter, sakataren baitulmalin Amurka Jack Lew da babban hafsoshin Amurka Martin Dempsey, da kuma sakataren makamashi Anas Muniz, wadda ya ce a karan kaina ban ga waɗannan ƙasidu ba. Nan da nan ko John McCain ya kada baki ya ce a ƙashin gaskiya abin mamaki ne a ce baka ga waɗannan ƙasidu ba.
Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Somalia ya gaya wa muryar Amurka cewa gwamnatinsa ba za ta gudanar da babban zaɓe a ƙasar cikin shekara mai zuwa ba saboda ci gaban matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta. A cikin hira da sashin Somalia na muryar Amurka, shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya ce da wuya a gudanar da zaɓe na kowane mutum da ƙuri'arsa saboda hali da ake ciki a ƙasar a halin yanzu. shugaban kasa da musanta cewa ana iya kallon wannan mataki a zaman kasawa bangaren gwamnatin sa. An umarci wannan gwamnati ta shirya zaben kasar bayan da aka zabi shugaba Mahmud da sabuwar majalisar dokokin kasar da kuma fara amfani da sabon tsarin mulkin kasa a shekarar 2012. Duk da wannan matakai, kungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabab tana ci gaba da kai munanan harhare. Kungiyar ta kwashe ta kashe wakilan majalisar dokokin kasar masu yawa, ta kuma kaddamar da harhare sau biyu a kan fadar shugaban kasar a bara. A baya-bayan nan sun kai hari kan wani sanannen otel a Mogadishu ranar Lahadin nan suka kashe mutane 18. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kwashe yini na farko a ziyarar aiki da ya kai kasar Kamaru. A zanna kuma na tuntubi wakilin murya Amurka Mamadu Danda yadda ziyarar ta kasance a yinin yau.
To tun lokacin da nace muku shi shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban kasar Paul Biya wanda ba a bayyana abinda suka faɗa ba, amma ya je daga baya ya je gana da ƴan waɗanda suke zaune a ƙasar Kamaru, waɗannan a ofishin jakadancin Najeriya da ke yawunde izai gana da su, wanda suka tattauna a kan abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi ainihin zaman lafiya da kuma abin da ya shafi ainihin wato takardu na bakonci, sannan su kuma aro yau da kuma yaki da Boko Haram, sannan su kuma sun ambaci ainihin wato matsalolin da suke fama da shi, wato sun ga tsadan visa da ake ba su wanda suka koka suka ce ya tsada da 55 ne kuka kokon da kuka yi ma Buhari kenan. Misali karfe 8:10 ne shi shugaban Najeriya ya shiga ɗakin na karban baki na fadan shugaban ƙasa na ƙasar Kamaru a tsadin yau da ne. Bayan ya je kenan wato ya zauna an karanta an ya sun zauna da shi shugaban ƙasa Fulbiya da uwa gidan shugaban ƙasa na Kamaru wato Chantal Biya. Shugaban kasa Fulbiya shi ne fara yin jawabi, jawabin da ya ko ya fara ainihin gode ma Buhari da yadda ya kuma sake masa barka da sake zaben shi da aka kenan da cin zaben da yake na shugabancin Najeriya.
Wato kana batun liyafan nan da aka shirya za a yi kenan?
Ana kan liyafan ana kan yi tun karfe 8 kenan kamar a fara cin abinci ne akai wannan jawabin. To a cikin jawabin Fulbiya ya ce kasar Kamaru da Najeriya suna da suna hukantar matsalar na Boko Haram, wato yaƙi ɗaya ne kuma lallai ne ƙasashe biyu ne wato da suke da zaman lafiya, amma wannan batu na Boko Haram ya zai kawo tashin hankali tsakanin ƙasashe biyu da kuma tafkin Chadi, ya haddasa rasa rayukan mutane kuma ya ƙara yawan ƴan gudun hijira, kuma ya ce ƙasashe biyu ba za su yarda da wannan abin ya ci gaba ba. Sannan kuma ya ce shi Fulbiya ya ce ya kamata Najeriya da Kamaru da wasu ƙasashen faɗa kai saboda ya ɗan kwamfuci kawar da Boko Haram ɗin, kuma babu shakka ya ce za a iya ƙasar Najeriya za ta iya wato yarda samun taimako na ƙasar Kamaru saboda taimaka mata ta fannin yaƙi da Boko Haram ɗin, suna so ƙasashe biyun ya cancanta a kawo musu zaman lafiya domin al'ummar ƙasar na Najeriya da na Kamaru sun saba da zaman lafiya.
To shi kuma Buhari me ya ce a nasa ɓangaren?
Shi kuma Buhari da ya dauki jawabi ya yi wato mika godiyarsa da kuma ya nuna mamakinsa na ganin yadda aka shirya wannan tarbar da kuma yadda aka tarbe shi a ƙasar Kamaru domin al'umma sana'a sun bar harkokinsu sun fito kansu daga gurinsu sun tarbe shi. Shi ma ya ce dangantaka da tsakanin Kamaru da Najeriya ya kamata ya ci gaba, kuma abu ne wanda aka sani tun bil ajal wannan dangantakan da nan, kuma ya ce al'umman ƙasar Najeriya da Kamaru al'umma ɗaya ne kuma sun gaji zaman lafiya wanda shugabanni kakanni wanda suka bamu wannan zaman lafiyan, ya kamata al'umma su samu wannan zaman lafiya saboda su yi aiki tare saboda gina ƙasashe.
Mamadu Danda kenan wakilin muryar Amurka a birnin Yaounde wanda dake Kamaru. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ɓangarorin da ke takaddama game da shugabancin jam'iyyar adawa ta MNSD ke ci gaba da nuna wa juna yatsa bayan ɗage sauraron ƙarar da aka shigar kan rikicin jam'iyyar zuwa 23 ga watan Satumba. Wakilin muryar Amurka Shu'aibu Mani ya ji ta bakin Malam Yahaya Ari na ɓangaren Sani Umaru mai adawa da ɓangaren Albadi Abuba da ke goyon bayan gwamnati kan yadda suke kallon wannan shari'a.
A cikin shari'a kai biyar da muka yi musu na 15 ga wata na 4 na shekarar 2015 mun kada su bisa ga kongres din su da suka yi mai na 29 ga wata na 11 na shekarar 2014 baya da tasiri baya da ma'ana bayye ba in ji justice kwansai da suka yi na wannan ranar baya da tasiri baya da ma'ana a wofi yake in ji justice ga wannan shari'a da albadi da duk sauran mutane su 49 kamar yanda kongres dinmu da muka yi da ake cewa cikin karangiya a cikin daji hanyar tilabiri wajen kubiya shike da tasiri da muka hidda wa'annan mutum 49 na tare da albade justice ga rannan ta ce wannan sun hiddu kuma justice ta ce hal sun dauka kara suna da yanci su dauka kara amma ba su da yanci su yi magana da sunan MNSD matsayin MNSD su yi unhwane da duk kayan MNSD hal sai an shari'a ta hawa na biyu kenan 7 ga wata na 9 na shekarar 2015 da suka tambaya sai suka ce a cikin duwan ga abu kayan ga da aka yi musu a ibe musu abu guda da tsaya musu ga makoshi da dare musu baki shine takunkumi na lishin yin magana kun san ga lokacin da nace musu wai in aka ibe mutum an hidda shi an san an hidda shi kuma an ce kongres din shi bai yi ba an ce kwansai din shi bai yi ba an hidda shi kuma a ce a dibe mai a maida mai takunkumi yayin magana yayin magana da sunanwa ka ba su wannan inci aka ce suna da inci su yi magana da sunan MNSD hadda yake an hidda su tunanin nake muku sai lauyoyin suka ce to tunda an maida musu an ebe takunkumi mu kuma muna da ja mun dauka kala cewa ba mai yarda ba da umurnin da aka yi aka maido aka ebe musu takunkumi yau sakamako ya fito takunkumin yana nan kuma ba su da incin su yi magana sai 23 ga wata na 9 da za a yi zuwa nan wata biyu nan gaba na wannan shekarar da muke ci
Malam Yahaya Ari kenan na bangaren Sani Umaru mai adawa da bangaren Albadi Buba to dangane da wannan kikikaka da ake yi a jam'iyyar ta MNSD shi ma ministan malam wato malam Salis Ada na bangaren Albadi Buba ya mai da martani kamar haka
mu da yake mutane ne latizawa ne tare da mu muka ce ba mu jayayya da justice amma akwai hanya ta kara muka ji mun ce a ba mu amince da wannan shari'a da aka yi ba ta cewa an ba sai ni party kuma shike da damar da hakkin yayin magana sunan party amma kuka lura tun daga wannan lokacin ba ku taɓa jin wani ke goyon ba Albadi Abuba da ko shi Albadi Abuba kin ya tuwa sake wata magana saboda mun ba justice darajarta mun amince da Niger akwai doka mun amince da Niger lauyoyin Niger suna da fa'intar yanta siyasa take suna da ilimin su ba sakamako wanda gaskiya ta yadda ci a gare ta muka kama bakin mu muka shiru amma kun san inda mu yan ta'adda siyasa ne a lokacin nan muna kamar yanda su yi sahito yanzu na yi me to muna kanubalancin abin kotu tsaida muka kama bakin mu sai ran 22 ga watanan da ya wuce kotu ta zo ta ce a wannan shari'a wadda aka yi akce an ba sai ni party kuma an hana wa'ancan su yi magana sunan party wannan magana ta tashi to da aka yi ta da wannan magana kenan mun komo daidai matsayinmu na kakin aiwacin shari'a sai ni yayi gudu ya ta cikin daji ya yi kongres mun yi kongres inda ya kira kongres kuma ministan ɗin cikin gida ya amince da kongres kinmu kenan yau ba mai inci ya magana sunan Imam Zansara illa bayan Albadi Abuba da bureau politics ɗin ke jagoranci hakkin su ne su ƙara gudu daga ƙara domin su ne hakkin su mu ba mu da wani hotwa gaba kan wannan kuma ba mu kanubalantar saboda sun yi daga ƙara hakkin su ne gurin su ne amma yau a lokacin da ke muka magana babu wani mai jagora MNSD na sara wanda Mubarak ta san da shi wanda kotu ta san da shi illa bayan Albadi Abuba
Minista Malam Salisu Ada kenan a jamhuriyar Niger tunza gogonmu na cewa karfe 5 ne saura minti wato kusan kwata a nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka kuke sauraro daga nan birnin Washington na DC din yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 5655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, da tashin farko mun sami kira daga Kaduna, wane ne akan layi?
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
Malam Ibrahim, barka da shigowa wannan fili, menene ra'ayinka?
To, ra'ayina shine gaskiya mun yi murna matuƙa da Muhammadu Buhari ya je wannan ƙasa ta Kamaru, kuma fatan mu shine su ba shi goyon baya da kuma gudunmuwa da shawarwari da ganin cewa an kawo ƙarshen irin wannan rashin tsaro da yake ya damu Najeriya da ma sauran ƙasashen da muke makwabtaka da su gabaki ɗaya.
Malam Ibrahim, mun gode kwarai da gaske. Ga kira daga Damaturu a jihar Yobe, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna tare da Alhaji Adaro Gashwa daga nan Damaturu fadin mulkin gwamnatin jihar Yobe.
To, muna jin kama Alhaji Ado.
To, da farko dai muna yi wa shi kansa da girma shugaban kasa Muhammadu Buhari wato da ya shiga ƙasar Kamaru, muna fatan ji tafi lafiya, Allah ya damu da shi lafiya.
Alhaji Ado, mun gode kwarai da gaske. Bari mu garzaya kudancin
Najeriya.
To, muna jinka, muna jinka.
Da za a kawo mana ƙarshen wannan kuturu da muke fama da su musamman a arewa maso gabas.
To, madalla, mun gode Alhaji Ado. Bari mu je Lagos. Wane ne akan layi a Lagos? To, ina ga kaman mun rasa wanda ya kira mu daga Lagos. Da fatan zai sake kira. Lambar da ita ce 202-205-2655. Kada a manta a saka alamar ƙari, wato plus, sai a saka ɗaya kafin a jero lambobin. Ga kira daga wato kudu maso gabashin Najeriya, Onitsha, wane ne akan layi?
A Kabir ne, Kabir ne.
Malam Kabir, muna jinka.
Kabir Kunya.
To, Malam Kabir Kunya, muna jinka, menene ra'ayinka?
Ina addu'ar yanda shugaban kasar mu ya shiga kasar kamar yake, sai Allah ya rufe lafiya, Allah kai shi lafiya, rufe shi lafiya. Kuma ina ba 'yan Najeriya shawarwari, Allah ni ƙara hakuri akan wannan gwamnatin, komai zai daidaita insha Allah, amma mu ƙara hakuri 'yan Najeriya insha Allah. Wannan shine shawarar da kan bayar.
Malam Kabiru, mun gode da wannan ra'ayi naka. To, madalla, mun gode kwarai da gaske.
Yawwa,
to, lambar da ita ce 202-205-2655. Bari mu sake komawa jihar Yobe, wane ne akan layi? To, Malam Baba Gana, idan na ji sunan naka da kyau kenan, muna jinka.
Ni ina murna da zuwan Baba Buhari garin Kamaru.
To, kaman layin na shi ya tsinke, amma ga wani kira daga Adamawa, wane ne akan layi?
Abubakar Isan.
Malam Abubakar, muna jinka.
Muna murna da zuwan Buhari, Allah ba shi sha'a da abin da ya tafi. Kuma muna nan muna ta addu'a, Allah ba mu sha'a gaba daya.
To, wannan ra'ayin Mal Abubakar kenan daga Adamawa. Mun gode Mal Abubakar, da fatan za a ci gaba da kiran namu. Lambar ita ce 202-205-2655. Kafin mu sami kira, ga wani ra'ayi da muka samu a shafin Facebook na Abdulrashid Jola Musa, wanda ce fatan mu shine Allah ya sa ziyarar Muhammadu Buhari a ƙasar Kamaru kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ga kira daga Gombe, wane ne akan layi?
Akoto ne.
Wane?
Akoto Simon daga Gombe.
Yawa, to, muna jinka.
Na taya Buhari murna, ina mishi addu'a, ubangijin Allah ziyarar da ya kai irin jarin ne cimma burinsa. Allah ya taimake shi da abubuwan da yake shirya ma Najeriya, na gaskiya da kokarin da yake a kai. Na taya shi murna, muna fata fasar alheri.
To, madalla, mun gode, da fatan Allah ya tabbatar da wato nasara a wannan ziyara da kai. Ga kira daga Gashuwa.
Assalamu alaikum, mai magana Ali Raftana Gashuwa, babban odita janar na ƙungiyar murya talaka na Najeriya. To, ziyarar Buhari da ya kai, muna masa fatan alheri duk inda ya kai ziyarar nan, kuma da fatan kwalliya za ta biya kuɗin soso da sabulu wajen inganta tsaro, don muna ga ziyarar nan da yake duka kowane a kan ne, saboda ne yake tabbatar da rayuwar kowa a ƙasa ko kuna tsaro din ka.
To Malam Ali, baya ga batun tsaro da suka tattauna da shi shugaban ƙasar ta Kamaru Paul Biya, akwai batutuwa kuma da suka yi magana a kan da ya shafi hulɗar kasuwanci, kamar menene fatan ku game da haka?
Kamo kasuwanci ne jar
duk abin da suke shiryawa game da ita Najeriya, gaskiya kenan, fata kenan, Allah dai biya bukata. Sannan kuma mu da yake mu muke nan mabiye ta shi shugaba Buhari.
To sai kira kuma daga Jos, wane ne akan layi?
Hello, ni ne Yakubu.
Yawo, to Malam Yakubu, muna jinka.
Eh, so ina fatan shi tafiyar da shi Malam Buhari, shi baba Buhari ya yi zuwa Kamaru, gaskiya muna masa fatan alheri.
To ina batun
sa'annan kuma
muna jinka Malam Yakubu.
Sa'annan batun kasuwanci da suke kan magana, gaskiya muna fatan Allah ya sa komai ta yi kyau.
Eh, dama tambayar da zan maka kenan, tafiyar ta sa ba wai ta danganta bane kawai akan batun tsaro, har da ma batun da suka shafi abin da zai kawo haɗin kai a haɗa kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Yanzu ga kira daga Katsina, wane ne akan layi?
Malam Sulaiman wa'azi, unguwar Magera, Dutsen ma Katsina State.
To Malam Sulaiman, muna jinka.
Wato kun gaskiya ina ma Janar Buhari murna, Ubangiji Allah ya sa albarka wannan tafiya da ya Kamaru. Mu ba mu ke ba ma a ce an buɗe boda tsakanin Kamaru da Najeriya. To ina da je yawun da na ɗan yawo wurare daban-daban, to amma daga baya ya kasance harka tsakanin Najeriya da Kamaru abin ya ɗan yi tsauri.
To madallah Malam Sulaiman, ina ga zaka mana afuwa, za mu katse ka domin lokaci ya riga ya ƙure mana. Muna godiya ga duk waɗanda suka kira da waɗanda ma basu kira ba. Yanzu ga shirinmu na gaba. Wato labarin wasanni kenan, za mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu fara labaran wasannin na yau ne da abubuwan da suke faruwa a gasar Premier League ɗin Ghana, inda abin al'ajabi ke ci gaba da faruwa. Wani mamban hukumar zartaswa na Accra House of Folk da ake kira Frank Nelson ya sunkuya da gwiwansa a ƙasa, inda yake roƙar 'yan wasa na Accra House of Folk da su iya bakin ƙoƙarin su tabbatar da cewar sun yi nasara a wasan Premier League ɗin da za su yi ranar Lahadi da su da babban kishiyar su kuma su a Santi Kotoko. Frank Nelson ya ce idan Accra House of Folk bata iya ta yi nasara a wasanta da za ta yi da kuma su a Santi Kotoko ba, to ko shakka babu akwai alamar za ta iya fita daga Premier League din Ghana, wanda ba taɓa yin hakan ba tun shekaru 100 da aka kafa wannan ƙungiya ta Accra House of Folk. A can bangaren kuma su a Santi Kotoko kuwa, wata ƙungiyar magoya bayan a Santi Kotoko da ake kira Hot Circle 2, ƙungiyar ta ce ta riga ta samu izini daga 'yan sanda cewar tana neman shirya wata gagaruman zanga-zanga idan Kotoko bata iya ta yi nasara kan Accra House of Folk a ranar Lahadi mai zuwa ba. To ko shakka babu wannan zanga-zanga nata sai ta tabbata. Ƙungiyar na Hot Circle 2 dai ta ce za ta yi wannan zanga-zanga ce don ƙalubalantar hukumar zartaswa ta kuma su a Santi Kotoko ta yadda za a yi aiwaje da ita, wanda ita ma dai a cikin wannan kakar wasa tana fuskantar matsaloli da dama inda ta sha kashi da yawa. Duk da cewar kuma su a Santi Kotoko dai ta yi nasara a wasanta na baya, amma kafin hakan ta sha kashi da yawa. A wata sabuwa kuma, ƙaramin ministan matasa da wasanni Vincent Opon Asamoah ya bayyana cewa har yau dai gwamnati bata iya ta biya alawus na nasara da ƙungiyar Black Stars ta yi a lokacin da ta lallasa ƙungiyar Mauritius a wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka, wacce Ghana ta yi da ƙasar Mauritius a watan Yuni da ta gabata. Muƙaddashin ministan Vincent Opon Asamoah ya musunta jita-jita da ake yadawa cewar gwamnati dai ta riga ta gama biyan su 'yan ƙungiyar ta Ghana Black Stars. Ya ce nan ba dadewa ba ne gwamnati za ta biya waɗannan kuɗaɗen. Shugaban hukumar ƙwallon kafa ta Turai, Michel Platini, ya bayyana ƙudurinsa na neman tsayawa takarar shugabancin hukumar ƙwallon kafa ta duniya ta FIFA. A wata sanarwa da ya fitar, Mr. Platini ya ce yana son dawo wa hukumar FIFA martaba da ya cancance ta. Shugaban na FIFA mai ci a yanzu, Sepp Blatter, ya sanar da aniyar barin mukaminsa a watan da ya gabata, kwanaki kaɗan bayan da aka kama manyan jami'an FIFA a wani matakin binciken ƙarfin hanci da cin rashawa da Amurka ke yi. A watan Fabrairu baɗi ne za a sake zaɓen shugaban hukumar ta FIFA. A can baya dai Mr. Platini ya yi buris da kiran da aka yi masa na neman tsayawa takara da Mr. Blatter. Baba ya koma ƙiri sashen Hausa na muryar Amerika a Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yana take magana a gaban wani kwamiti a gefen taron hukumar da ke kare 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Jami'ar Amurka ta musamman da ke kula da harkokin Tibet Sarah Sewal ta yi kira ga mambobin hukumar da su hada hannu da Amurka wajen karfafa gwamnatin China da ta mutunta yarjejeniyar kasa da kasa domin girmama zamantakewa da al'adu na musamman da muhimman haƙoƙin al'umar Tibet. Jami'a ta musamman Sewal ta yi magana a game da bambanci da kuma kalubalen da jama'ar Tibet ke fuskanta. Ta ambaci rahoton da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayar kan kare haƙƙin bil'adama a Tibet. Tana faɗin cewa gwamnatin ƙasar China ta tsunduma cikin tsananin danniya akan addini da al'adu da harsunan gado na al'ummar Tibet ta hanyar daƙile 'yancin su wanda ya hada da 'yancin faɗin albarkacin baki da addini da taro da mu'amala da kuma walwala. A wani mai da martani dangane da damuwar ƙasashen duniya akan matakin da gwamnatin China ta ɗauka akan Tibet, China ta ƙara tsaurara matakan da take ɗauka akan muhimman haƙoƙin 'yancin 'yan adam na Tibet. Hukumomin ƙasar China sun kuma ɗauki matakin ƙasƙantar da ra'ayoyin Dalai Lama a cewar Dr. Sewal, kuma ya samu karɓuwa ga al'ummarsa ta Tibet, wanda Amurka ta amince da ita, kuma za ta iya zama ƙawar China wajen daƙile matsalolin da ke faruwa a yankunan na al'ummar Tibet. Amurka na ci gaba da jan hankalin gwamnatin China da ta aiwatar da yarjejeniyarta ta ƙasa da ƙasa wajen kare 'yancin ɗan adam da kuma muhimmin haƙoƙin 'yanci musamman wajen kawo ƙarshen cin zarafi da tsarewa da kuma sauran musgunawa da ake yi wa duk mutumin da ya nemi gudanar da addini a cikin ruwan sanyi, faɗin albarkacin baki ko neman mafita ta hanyar zuwa kotu. Dr. Sewal ta ce Amurka tana kira ga mahukuntan China su saki malamin Buddha na Tibet, Tenzin Delek Rinpoche, da kuma 'yan fursunan da aka tsare saboda dalilin siyasa, da kuma barin ɗan Tibet mai harkar fim Domdup Wangchang ya koma wurin iyalinsa. Kamar sauran jama'a, a cewar jami'a ta musamman mai kula da harkokin Tibet Sewal, jama'ar Tibet suna da 'yancin gudanar da al'adunsu da ba za su iya bari ba, da addininsu da kuma harsunansu na gado. Suna da 'yancin yin haka ba tare da an yi musu katsalandan ba cikin lalama da mutunci. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma sai bitar wasu daga cikin labaran da kuka ji.
Jami'an ƙasar Afghanistan sun tabbatar da mutuwar shugaban ƙungiyar Taliban Mullah Umar. Sun faɗa yau Laraba cewa Mullah Umar ya mutu fiye da shekaru biyu da suka wuce a ƙasar Pakistan. Ya yi fama da matsalancin rashin lafiya a wani asibiti a Karachi, kuma ya mutu cikin wani yanayi na shakku, in ji Abdul Hasif Sadiq, kakakin hukumar leƙen asiri ta Afghanistan. Kakakin bai yi bayani kan me yasa suke kallon mutuwar Mullah Umar a zaman cikin shakku, ko kuma tun yaushe suke hukumar take sane da mutuwar shi shugaban na Taliban. Haka nan ofishin shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce Umar ya mutu tun a shekara ta 2013. Yau Laraba, jiragen yakin Turkiya sun fatattaki 'yan tawayen Kurdawa a arewacin Iraki sa'o'i bayan da shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ya ce da wuya ƙasar ta ci gaba da ƙoƙarin sulhu da ƙungiyar 'yan tawayen Kurdawa. Jiragen yakin ƙasar sun kai farmaki kan bukkoki da wasu sassa na ƙungiyar ta wato PKK. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka yau Laraba sun matsa da tambayoyi ga manyan jami'an gwamnatin Amurka domin samun cikakken bayanai kan yadda za a gudanar da bincike kan shirin nuclear Iran.
Tuma saro da haka kuma kawo ƙarshen shirin namu a yau, sai kuma gobin Allah kanmu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahaba Ali Imam da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai injiniya mu yau Mr. Zubair Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.